بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Safiyar Asabar 14 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 3 ga watan Yuni na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 130 cikin jerengen darussa daga littafin Al-Istiqama wallafar Al-Imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta mishi wannan littafi na Ibn Taymiyyah asali ya rubuta shi ne dan bayani akan tafarki madaidaici musamman game da fassara nassoshin Al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wanda ke magana akan ahadisus sifat al-khabariyya na Allah ubangiji madaukakin sarki amma kamar al'adar Ibn Taymiyyah a dukkanin littafansa yana yawaita dajiya da istitradi wato ya dinga bujiro da zantuttuka na gefe kuma ya tsawaita a cikin tattaunawarsu Allah ya saka mishi alkhairi to irin haka ne Ibn Taymiyyah yake tattauna mana akan ka'idoji da sharuɗa da tsarin yadda shari'a ta koyar da yadda ya kamata a yi wa'azi wato dawabitul amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar zamu tashi a inda malai yake cewa mujarradul hubbi wal bughdi huwa hawan lakin al muharram minhu ittiba'u hubbihi wa bughdihi bighairi hudan min Allah wa li hadha qala Allah li nabiyhi Dauda wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillahi lahum 'adhabun shadid fa akhbara anna man ittaba'a hawahu adallahu dhalika an sabilillah wa huwa hudahu alladhi ba'atha bihi rasulahu wa huwa as-sabilu ilayhi yana ci gaba da bayani akan wato hadarin bin son zuciya a gurin mai wa'azi hadarin tattaruwar tunanin mai wa'azi akan bin son zuciyarsa yake cewa wa mujarradul hubbi wal bughdi huwa hawa tsantsar abin da yake so ko kauna asalin su suna zuwa ne wato da so da ki suna zuwa ne daga abin da zuciya ta karkata zuwa gare shi lakinnal muharrama minhu amma da so da ki asalin su ba haramun bane dabi'a ce ta dan adam ya so wani abu ya ki wani abu ya so wasu mutane ya ki wasu ya so wani tsarin rayuwa ya ki wani wannan dabi'a ce ta dan adam to bai tace asali abin zargi ba abin da yake abin zargi wanda aka haramta shine ittiba'u hubbihi wa bughdihi bighairi hudan min Allah mutum ya biye ma zuciyarsa wajen so da ki ba tare da bin shari'a daga Allah ba ya zama soyayya da kiyayya da yake yi babu tasirin addini a cikinta babu kulawa da ka'idojin da addini ya gindaya wali har qala Allah li nabihi Dauda malai ce shi saka ji Allah madaukakin sarki ya ce da annabin sa Dauda alaihi salam Allah ya ce masa wala tattabi'il hawa aka sai aka ce masa karkabiye wasan zuciya ma'ana ba ana shi ya zama yana da wani abu da yake so a zuciyarsa ba abinda aka nan shine ya bari wannan son zuciyar ya galabaici a hankalinsa ya galabaici hukuncinsa Allah ya ce fayudillaka an sabilillah in ka bi son zuciya to daga cikin sha'anin son zuciya shine ya halakar da kai ya zamar da kai daga tafarkin Allah innal ladhina yudilluna an sabilillahi lahum 'adhabun shadid lalle waɗanda wato ainihin suka bace daga tafarkin Allah Allah ya ce suna da azaba mai radadi Allah ka tsare fa akhbara anna man ittaba'a hawahu adallahu an sabilillah Allah ya bada labarin cewa duk wanda ya bi son zuciya to Allah yana batar da shi daga tafarkin Allah wa huwa hudahu tafarkin Allah shine shiriyar Allah allazi ba'atha bihi rasulahu wacce Allah ya aiko manzansa da ita wa huwa sabilu ilayhi kuma wannan shiriyar ita ce tafarki da ake bi dan kaiwa ga Allah wa tahqiqu dhalika anna al-amra bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkari huwa min awjabil a'mali wa afdaliha wa ahsaniha malam yace bayani cikakke game da wannan mas'ala ita ce al'amarin umarni da kyakkyawa kira zuwa ga tauhidi kira zuwa ga salaha kira zuwa ga bin gaskiya da bautawa Allah wa nahyil munkar da hani daga barin shirka da hani daga barin sabo da kafirci da sauran ababe na kyama yace huwa min awjabil a'mali na daga cikin ayyuka mafiya girman wajibci wa afdaliha na daga cikin ayyuka mafiya falala wa ahsaniha na daga cikin ayyuka mafiya kyau wa kad qala Allah ta'ala kuma Allah ya ce li yabluwakum ayyukum ahsana amala ahsanu amala Allah ya ce sai ya jarabce ku dan ya gane su waye suka fi kyan aiki to aiki mafi kyau mafi falala mafi daukaka shine wa'azi wa huwa kama qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah yace kuma shi aiki mai kyau da Allah yace alayyablakum ayyukum ahsanu amala Fudail ibn Iyad Allah ya masa rahama yake fassara da cewa akhlasuhu wa aswabu wanda aka fi tsarkake nufatar Allah a cikin sa wanda kuma yafi dacewa da daidai shine aiki mai kyau fa innal amala idza kana khalisan shi aiki dan ya zama an yi shi dan Allah wa lam yakun sawaban amma bai dace da daidai ba lam yuqbal ba za a karba ba akwai aiki da mutum zai yi tsakanin shi da Allah yake yin wannan abu a zuciyarsa neman yarda Allah yake neman kusanci ga Allah yake amma kuma aikin bai dace da daidai ba saboda Allah bai ce ai irin wannan aikin ba ko ba haka Allah yace ai ba wa in kana sawaban haka nan kuma idan aiki ya zama ya dace da yadda Allah yace ai yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kanta ai walam yakun khalisan amma a zuciyar me yi ba dan Allah yake yi ba malam yace lam yuqbal haka nan ba za a karba ba hatta yakuna khalisan sawaban sai hada su fannin guda biyu ya zama dan Allah aka yi kuma ya dace da daidai wal khalisu an yakuna lillah abinda yake nufi da al khalis ya zama dan Allah was sawabu an yakuna ala sunna abinda yake da as sawabu kuma ya zama an yi shi ne bisa tafarkin sunna ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam malam yace fal amalu salihu la budda an yurada bihi wajhu Allah ta'ala aiki nagari kafin a karba kafin a ce da gaske aiki ne nagari sai ya zama wanda yayi shi fuskar Allah ya nufata fa inna Allah ta'ala la yaqbalu min al-amali illa ma urida bihi wajhu wahda Allah baya karban aiki sai wanda aka yi dan shi kadai kawai Allah baya karban aikin da aka cakuda yi dan shi da kuma yi dan wasun shi kama fil hadisi sahihi an abi huraira kamar yadda yake cikin hadisi ingantacce hadisin al-Imam Muslim wanda ya rawaito shi ta hanyar sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata gare shi qala annabi sallallahu alaihi wasallama yace yaqulu Allah ta'ala a cikin hadisul qudsi Allah yana cewa ana agana shuraka'i an shirk Allah yace duk wasu wadanda ake tarayya da su to ni wadatacce ne na wadata daga tarayya da su man amila amalan ashraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un duk wanda yayi wani aiki da ake yi dan Allah amma kuma yayi tarayya da Allah ya tara Allah da wani Allah a cikin aikin nan yana nufatar Allah kuma yana nufatar wani Allah a cikin halittu ko gumaka ko waliyai ko hujubbai ko abdalu ko annabawa ko mutanen garin su da yake so su gani abin ya burge su ko ma wane ne irin wannan aikin Allah ya ce nayi barambaran da wannan aikin ba ruwana da shi wa huwa kulluhu lillazi ashraka ya tafi can gun wanda ya mushrika duka na ban mushi wannan hadisi ya cikin sahih muslim kai da muka ambata wa hadha huwa at-tauhidu allazi huwa aslul islam yin abu dan Allah kadai da kuma yin abu akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bautatawa Allah dan Allah shi kadai wannan shine asalin tauhidi da musulunci ya kawo wa huwa dinul lahi allazi ba'atha bihi jami'a rusulihi shi kuma tauhidi shine addinin Allah wanda Allah ya aiko dukkanin annabawa da kamar da Allah yake cewa ana ibudullaha wajtanibut tagut kowanne annabi mun ce ka ce ma al'ummarsa ku bautatawa Allah kuma ku gujewa dagutu gunki kenan walahu khalaqal khalqa kuma dan a wahada shi din Allah ya halicci halittu babu abin da Allah ya kawo halittu su yi a duniya face tsarkake shi da yi masa bauta shi kadai wa huwa haqquhu ala ibadihi kuma tauhidin shine haƙƙin Allah dake kan bayinsa responsibility dake kan bayi alaƙarsa da Allah shine su kadaita shi kuma yake cikin hadisin Mu'adh an yi abuduhu wa la yushriku bihi shay'a Allah ya dauka ya daura wa bayi alhakin cewa su bautatawa Allah kada su yi shirka da shi wala budda ma zalika an yakuna al'amalu salihan to bayan kuma wannan bayan tauhidi tsai da shi to kuma dole aikin ya zama nagari ne wa huwa ma amara Allah bihi wa rasuluhu aiki nagari shine aikin da Allah ubangiji madaukakin sarki ya umarni da shi da aikin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi wa huwa ta'a shi yake cin biyayya Allah fa kullu ta'atin amalun salihun kullu amalin salihin ta'atu yace duk wani aiki na da'a sunan shi aiki nagari duk wani aiki nagari sunan shi biyayya Allah wa huwa al-amalul mashru'ul masnun kuma duk wani aiki nagari wata da'a shine abinda aka shar'anta aka sunnanta idil mashru'ul masnun huwa huwa al-ma'mur bi shine dai abinda aka umarta da amra ijabin aw istihbabin sawan wannan umarni ne na dole na wajibci ko umarni ne na mustahabbanci malam yace wa huwa al-amalu as-salih wa huwa al-hasan wa huwa al-birru wa huwa al-khair duk in kaji an kira waɗannan sunayen su ake nufi a ce mishi aiki nagari a ce mishi kyakkyawan aiki a ce biyayya Allah a ce aikin alkhairi duka da shi ne abinda aka yi shi bisa tauhidi ko bisa dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa dhidduhu al-ma'siyatu wal-amalu al-fasid was-sayyi'atu wal-fujuru wash-sharru wadh-dhulmu wal-baghy aka san shi kuma shine saban Allah shine aiki mabarnaci shine mummuna aiki shine fajirci shine ainihin sharri shine zalunci shine ta'addanci wanda babu tauhidi a cikin sa babu yi dan Allah babu kuma ainihin yin bisa dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam malam yace walamma kana al'amalu la budda fihi min shay'ain kasancewa aiki babu makawa sai an samu wasu abubuwa guda biyu a cikin kowane aiki anniya kudircewa a zuciya cewa zan yi kaza wal haraka da kuma motsi movement duk wani aiki da mutum yake yi sai ya yi wato saka a zuciyarsa sai ya saka zuciyar shi bari in ci abinci bari in bacci bari in tashi daga masallaci bari in yi magana da wani bari in je ziyara zuciyar shi za ta raya mishi to daga nan idan jikin ya amshi wannan sakon daga zuciya kuma yayi niyyar yayi imtithalin sakon zuciyar sai gaba bisu fara aiki ina fata mun gano wannan yace kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi yake cewa asdaqul asma'i harithun wa hammam mafi gaskiya sunaye da za a sa ma jirajirai a gani tare da su akwai harith nomau wa hammam da kuma mai himma kwazo sai ya ce fa kullu ahadin harithun wa hammam haji karfin istinbat ya gun ibn timiya kowane mutum yana da wata himma a zuciyarsa kuma yana tashi yayi wani kwazo bi ne ya fitar maka da su anan lahu amalun wa niyyatun yana da kowane mutum yana da wani aiki kuma yana da wata niyya da take sa shi yayi aikin lakinnan niyyatul mahmudata allati yataqabbalu Allahu wa yusibu alaiha sai dai niyya mai kyau ita ce niyya wadda Allah ya karba ya yadda ya karba kuma ya bada lada akanta hiya an yuradallahu wahdahu bidhalika al'amal me Allah yake karba ya bada lada shine abinda aka nufaci Allah da shi na ayyuka wal amalul mahmudu aiki kuma da Allah yake karba sannan ya yaba shine huwa salihu wa huwa al ma'mur bi shine aiki nagari shine aikin da aka yi umarni da shi wali hadha kana umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yaqulu fi du'ai saboda haka ga umar dan khattab Allah ya kara masa yadda yana yawaita wannan addu'a yace allahumma ja'al amali kulluhu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi shay'a ya Allah ka sanya aiki na gaba ɗaya ya zama mai nagarta. Allah ka sanya aikin nan da nake yi dan kai nake yi. Allah kar ka baiwa wani bawa cikin halittunka rabo a cikin aikin. Wannan addu'a Ibn Taymiyyah yana yawan ambatanta a wurare daban-daban na littafansa, tana burge shi ga alama saboda kyakkyawan abin da ke cikin ta na neman wato falala Allah da neman ikhlasi da neman gujewa riya. Yace wa idza kana hadha hadd kulli amalin salih, in ya zama wannan shine definition, shine ta'arifi na duk wani aiki nagari. Fal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar yajibu an yakuna kadhalika, haka shi ma umarni da kyakkyawa da hani daga barin mummuna, wa'azi akan tauhidi da ibada da kore shirka da kore barna, shi ma wajibi ne zama a cikinsa akwai kyakkyawan niyya dan Allah din, sannan a cikinsa akwai kyakkyawan aiki yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ko yadda yayi ko yadda ya ga ana yi bai hana ba. Malam yace wa hadha fi haqqil amirin nahi nafsi, kai mai wa'azin, kai mai umarnin, kai mai hanawa, kai ne ake ce maka dole fa ya zama dan Allah kake wannan wa'azin, ya zama Allah kake nufata, in ba haka ba asarar lokacin ka kake. Dole fa ya zama tsarin wa'azinka da uslubin wa'azinka da irin yadda kake maganganunka da ababen da kake kafa hujja da su sun dace da na Annabi sallallahu alaihi wasallam, in ba haka ba tsirkaniya kawai kake. Wala yakunu amaluhu salihan illam yakun bi'ilmin wa fiqhin, aikinka ya kai mai wa'azi ba zai zama mai nagarta mai inganci ba sai ya zama kana yin shi bisa ilimi ba da jahilci kake ba, wa fiqhin bisa fahimta ba da molanka kake yi ko da hargitsi ba. Kama qala Umar ibn Abdul Aziz, kamar yadda sarkin musulmi Umar ibn Abdul Aziz Allah ya kara masa rahama yake cewa man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslihu, duk wanda zai bautawa Allah da jahilci ba da ilimi ba yace abinda zai bata yafi abinda zai gyara yawa. Ki musamman kuma gun wa'azi, wajibi ne kai mai wa'azi mai karantarwa ya zama da ilimi kake, kisa dole ka ci gaba da karatu da koya, kada wa'azinka da karantarwarka ya rinjayi karatunka da koyan iliminka, ya zama percentage na koyo yana sama da percentage na bayarwa, kamar da gasu mala adam a economics, in ya zama percentage na expenditure abinda kake bayarwa ko ya wuce percentage na income ai akwai matsala, you are already in debt in red line. To haka wajen wa'azi ya zama percentage na output ɗinka kar ya fi yawa fiye da percentage na input na wa'azi na kai karatun da kake, kaga ba ga da yawa a cikin nan a cikin wannan babun akwai tangarda, akwai tangarda, sai zaga mutane sai su wayi gari har karatun su ya kare ba su sani ba, tun suna karantar da ilimi suna wa'azi suna gargadi suna nasiha ana ji ana karuwa ana alasan barka, tunda ba sa karo ilimi ba sa ci gaba da koyan ilimi sun dauka su ba sun sarari kowa ba har wannan ilimin nasu sai ya kare, sai su dawo sai surutu labari zagi cin mutunci maimai unnecessary maimai. Wata rana wani malami a Kano, Allah ya saka mai da alkhairi, mun je wani taro duk ustazai ne da malamai da farfesoshi da suwaye, aka yi sallah asuba sai ya ce bari in miƙe in yi ma masu wa'azi wa'azi, yace saboda galibin masu wa'azi ba sa sauraron wa'azi, suna ganin su sun wadatu tunda suna gaya wa mutane dabarunsu, su suke hudubar juma'a, su suke wa'azin aure, su suke wa'azi a makabarta, suke karantawa a masallaci, suke abin nan wato wa'azin sulhu su ne ake kira idan za a bude taro da addu'a, da haka ba sa jin na kowa nasu ma wani ba sa ji. To wannan hadari ne babba jama'a, hadari ne sosai, kwatankwacin mutumin da ke da irin wannan hadarin shine mutumin da ya gaji gado mai yawa na dukiya kawai ta sa ta a gaba ya ci gaba da kashewa kawai baya lissafin ina zai samu replacement na abin da yake kashewa, ina zai ƙara wato reinforcing asusunsa. To nan da nan za a wayi gari ya zama abin kwatance ya koma talaka ko kuma ma fiye da talaucin da yake ciki a baya. Ina fata muna gano wannan. Da haka yake cewa wajibi ne kai mai wa'azi ya zama wa'azinka yana kan tarba ta ilimi. duk wanda ya zama yana wa'azi ya zama ilimin sa yayi karanci fiye da ya karanta fiye da abin da yake bayarwa to barnar da zai wa addini tafi gyaran da zai wannan kuma hadith wala haraj wal amthilatu fi dhalika kathiratun wa wadhiha ga sanan muna gani ko ina a idan Allah ya tsare mu yace wannan yana cikin kitabu zuhud na Imam Muhammad ibn Hanbal wa kama fi hadith Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu kamar yadda ga cikin wannan hadisi na Mu'adh dan Jabal Allah ya kara masa yadda duk da yake wannan hadisi asari ne bai tabbata zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam marfu'an ba kuma hanyar sa ma zuwa ga Mu'adh din tana da matsaloli kamar yadda Ibn Qayyim yake faɗa a cikin Miftahu Daris Sa'ada cewa wannan asari ne da aka san shi daga Mu'adh Abu Nu'aymin ya kawo shi a cikin Mu'jam na hadisin Mu'adh zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma bai tabbata ba Mu'adh yana cewa al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'u ilimi shine jagora ga aiki shi aiki mabiyi ne ga ilimi ma'ana kar a bari aiki ya shiga gaba ga ilimi za a samu tangarda malam yace wa hadha zahirun wannan al'amari ya fi fa innal qasda wal amala in lam yakun bi ilmin kana jahala wa dalalan wattiba'an lil hawa yace manufarka da aikinka in baka gina su akan ilimi ba yace za su zama jahilci za su zama bata za su zama bin son zuciya kama takaddama kamar yadda ya gabata wa hadha huwa al-farqu baina ahli al-jahiliyyati wa ahli al-islam wannan shine bambanci tsakanin jahiliya da musulunci a jahiliya ana yin aiki ne akan ilimi ana yin aiki ne akan shari'a ana yin aiki ne akan ilimi ana aiki ne akan shari'a a jahiliya kuma ana aiki ne akan son zuciya da bata da ainihin wato rigima malam yace fala budda min al-ilmi bil ma'ruf wal munkar ya kai wanda zaka kama harkar wa'azi dole ya zama kana da ilimi akan menene shari'a menene abu mai kyau menene mummuna wat tamyiz bainahuma kuma kana da ilimi akan yadda ake gane ma'rufi da munkari yadda ake iya bambance su yadda ake iya rarrabe su wala budda min al-ilmi bi halil ma'muri wa halil manhi dole ne kuma ka san psychology din waɗanda kake musu wa'azi waɗanne irin mutane ne su dalibai ne ustazai ne gama garin mutane ne sababbin musulunta ne yan bid'a ne sababbin tuba ne wanda suka saba jin wa'azi ne wani mataki na ilimi suke waɗanda za ka umarnce su ka kuma hane su dole ka san yanayinsu domin ko waɗanne mutane da irin yanayin yadda za ka mu'amalance su kamar yadda a gidanka akwai matan aure akwai ƴaƴa akwai ma'aikata a cikin ƴaƴan nan akwai manya akwai ƙanana akwai jinjirai akwai yayayu kowanne za ka yi magana da shi irin approach ɗin daban irin tattaunawa da za ku yi da shi daban matanka abokan shawararka ne abokan rahaka wataƙila ba za ka yi shawara da yaro ɗan shekara biyu a gidanka ko ɗan shekara uku shi ba za ka zo ka ce mishi me kake gani game da kaza saboda ba irin maganar shi ba ce shi dai a mishi wasa a bashi alewa to kaga in baka bai ci psychology mutanen gidanka ba sai a ce shi ne gidan nan wani irin mutum ne yana shawara da yan yara mata aure kuma ya ba su alewa misali so haka mai wa'azi dole ka san bambancin irin mutanen da kake hulɗa da su in ba haka ba za ka yi ta baranka da ma ne in ya zama salon wa'azinka iri ɗaya ne kawai salon zancenka iri ɗaya ne wa min as-salahi an ya'tiya bil amri wan nahyi ala siratil mustaqim yana daga cikin nagarta kai umarninka da hannunka a bisa tafarki madaidaici huwa aqrabu turqi ila husulil maqsud wannan in ka bi tafarki madaidaici saboda ka san irin mutanen wannan zai baka dama ka fi kusa da a karba to ga wata magana jama'a muhimmiya da ya kara yace wala budda fi dhalika min ar-rifq dole ne a gurin wa'azi abu a hankali abu uslubi wanda yake mai natsuwa wanda ya dace abu sannisan kar a cika magana duka rana guda kar kuma magana da bata kamata a faɗaɗa ta ba a faɗaɗa wanda ya kamata a faɗaɗa kar a ƙuntata ta wato kowane muhalli a yi magana inda ya dace sannan abu mutane sannisan shine ar-rifq kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ma'aiki yake cewa ma kana rifku fi shay'in illa zana nabi ya ce babu wani abu da za a sanya bi a sanna a cikinsa sai ya zama wannan bi a sannu sannun yawa abun kwalliya ya kawata shi ya alkinta shi wala kana al'unf fi shay'in illa shana yin abu kuma haka hargido al'unf shine taratsi da tsanani da yin abu babu natsuwa babu bi a hankali babu tunani babu hangen nesa al'unf wato zama an yi shi da zafi nabi yace babu abinda za a sanya zafi a cikin sa illa shanahu wato wannan zafin ya lalata abu neman aure ne kasuwanci ne wa'azi ne zamantakewa ce zaman tattaunawa ne zaman shawara ne meeting ne ko menene inde ba ba hankali ba za a lalata shi wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin sahih muslim riwaya aisha radiyallahu anha قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي فلا أسكي وتري وايك يتوى إن الله رفيق يحب الرفق الله نبي أسنني كمين أسنك بأبو أسن في الأمر كله أتكن كمين أكو وانا كما حديث شما دقاء عائشة يبو الله يكارا متي دائنا تكن سيول بخاري دو كما لتفع الإمام مسلم انشما وقال النبي يتوى إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على الألف الله مي بن أبو سن سنني كما ينا سن أبو سن سنو كما ينا بادا فللا داداشي أكم بي أسنو أبن دبايا بادا وا أكم بي أتاشي هنكب ونشما حديثا عائشة الله يكرم تدى دا كما رواية عبد الله بن مغفل دا أبو هريرة دا سيدنا علي دسروي توشي ينا تكين سيو مسلم ولا بد ايضا ان يكون حليما واجبي ne ga mai wa'azi ya zama mai hakuri mai dauriya kada an zage shi yace sai ya rama kada wanda ya takale shi yace sai ya takala kada wanda ya mushi kayan kara yace sai ya mushi na ici saburan mai tsananin hakuri alal adha akan cutar wanda makiya za su mushi da mahassada da mushrikai da waɗanda suke ɗan na'u فلا بد ان يحصل له اذن باب مكوا دولا ا cutar da duk wanda yake kira zuwa ga tafarkin Allah dole a cutar da shi fa illam yahlum wa yasbir in yake hakuri yake dangana wala yace kana ma yufsidu akthara mimma yuslih anan ma abin da zai bata sai ya fa abin da zai gyara zai ya samu wani percentage na gyara amma sai barna tafiyawa wannan fa yanzu ibnu taymiya ne yake yin wannan magana jama'a ba wani ne yake ta dan kawai yace shi ma dan usulubi ne go ibnu taymiya ne da kanshi yake wannan magana jama'a muji kisa ya kamata mutane su zo cikin ta yin su akan abubuwan da suke fada akan abubuwan da mutane suke yi ibnu taymiya yake cewa dole mai wa'azi ya zama mai hakuri ne dangana akan cutarwa dole za ta faru amma kai ma ba za ka ce bari kai ma ka cutar yadda aka cutar da kai ba ba za ka ce bari ka mai da kayan ice akan kayan kara ba ba za ka ce bari kai tsinuwa yadda aka tsine ma ko ka ci amana yadda aka ci amanaka ko kai makirci yadda aka yi maka ko kai sharri yadda aka yi maka ba za ka ce kai wannan kafin mu karanta magana shi ta gaba jama'a bari mu zo ta magana gajeriya daga al'alama ibn baz ne kamar da irin wannan karkace ya tinda wancan zamanin sibin timiyai to ga al-Allama Ibn Baz shi ma a cikin majmu'ul fatawa tashi aka mai tambaya akan irin wannan mas'ala cewa wani tafarki ne mafi kyau da ya dace mai wa'azi ya bi wajen isar da wa'azinsa shin tsanantawa zai ta yi da rigima da mutane da neman tashina da su ko ko bin su zai yi a sannu ya bi su a hankali shin hakuri zai yi da su in sun cutar da shi ko ko ramuwar gayya zai yi irin da suka masa sabin ba zai ke cewa fal wajibu ala da'i ila Allah an yatahammal yace wajibi ne ga mai da'awa zuwa ga Allah yayi juriya wa an yasta'mil al uslub al hasan yace wajibi ne ga mai wa'azi yayi amfani da salo mafi kyau ar rafiq mai laushi al layyin mai taushi fi da'awati lil muslimin wajen kiran da yake wa musulmai wal kufar yace da kiran da yake wa kafirai jami'an gaba ɗayan su musulmai da kafirai duka bin ba zai bayyana yace wala budda min ar-rifqi babu makawa dole ya bi a hankali ma al muslimi
yana wa musulmi wa'azi wa ma'al kafiri yana wa kafiri wa'azi wa ma'al amiri yana wa shugaba wa'azi wa ghairihi da wani sabab wala siyamal umara'u yace kai musamman shugabanni war ru'asa'u da jagorori wal a'yan da mashahuran mutane manyan gari fa innahum yatajuna ila al mazid min ar rizqi wal uslub al hasan yace suna buƙatan idan ka zo musu wa'azi ka ƙara kyakkyawan salon magana ka ƙara bi a hankali yace la'allahum yaqbaluna al haqa wa yu'thiruna watakila kai sa'a su amshi gaskiya kuma su fifita gaskiyan alama su wahu akan abin da ba ita ba wa hakaza man ta yace ta'assalat fi nafsihi al bid'ah to haka kuma duk wani wanda bid'a ta riga ta samu gindin zama a zuciyarsa awil ma'asiyatu ko wanda saban Allah ya samu gindin zama a zuciyarsa wa madha alaihi sinun yayi shekaru yana wata barna yayi shekaru yana wata bid'a yahtaju ila sabrin yana buƙatar kai hakuri hatta taqtali al bid'ata har ka tumbuke bid'an wannan shine abin da qur'ani yayi wa larabawa game da giya wani saban Allah ne da ya riga ya zauna a zuciyarsa a cikin al'adarsa haka ba tumbuke shi rana ɗaya ba na fata mun gane wannan hatta su kansu ayin tauhidi ba duka suka sauka rana ɗaya lokaci ɗaya a ce duka ga su ba an ta je faɗa ana ta maimaita su ana ta maimaita su har suka samu suka tuba su laraba wannan wa hatta tazalul adilla wa hatta tazalul adilla wa hatta tuzalu bil adilla yace har kuma ya zama ka kawon mai da wannan barnan da wannan kuskure ne ta hanyar hujja wa hatta ya tabayyana lahu sharrul ma'asiyati barnan da ke cikin sabon ya bayyana gare shi wa awaqi bahal wa khima da kuma consequences marasa kyau ibn taymiya zai zo a gaban zai mana misali da hadisin nan na wani matashi da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya bashi dama zai je yayi zina je da annabi bi shi yace kana da uwa eh zaka so zai ce a kana da uwa eh zaka so zai ce a da kan shi har ya fahimci abin da ke cikin zina na barna idan da wani malami ne da yan agajin shi yana tafiya a samu ne zo ya ce mishi ya malam ina so ne da Allah ni ka halasta min zina kafin malamin ya magana agajin ai sun kare mai kafa yi tunda ma sun mai rubdubu daga nan sai dai a jigun mai dauri kawai ce kai ba ka da hankali ne eh shehin za ka wa wannan magana amma annabi sabai ba su yi haka ba annabi bai haka ba saboda arifq can da ibn taymiya ibn baz bayan ya gama maganganu masu tsayi sai yake cewa fal uslubul hasan salo mai kyau a wajen wa'azi min a'zamil wasa'il liqabulil haqq yana daga cikin mafiya ƙarfi mafiya girman ababan da suke taimakawa a karɓi gaskiya wal uslubus sayyi mummunan salo a wa'azi al anif wanda yake violent mai tsanani min akhbaril wasa'il fi raddil haqq ya daga cikin ababan da suke jawo tunku da gaskiya wa adami qabulihi ake karbanta wa isaratil qalaqil da jawo tashin tashina wa dhulm da zalunci zai wuya kai amfani da salo mummuna wajen wa'azi ba kai zalunci ba zaka yi zagi zaka yi batanci zaka yi tamure zaka yi asharallanci zai wuya ka tsaya iya kalmomin da suke sanace da shari'a sai kai zalunci yace wal udwan kuma yana jawo gaba ka faɗi mummunan magana a faɗa aqiqa kaki wal mudarabat da kuma bugi in buga wannan jama'a maganar dimbas idan ba taimaka ba sai ka koma karkace mutuncin dimbas shine faɗa kuma asalin magana da muke ji magana ibnu taymiya ce in ba taimaka ba sai ka ci mutuncin su so kai kuma kai ma mai wa'azi da kake so ka nuna mutane ku ba a hankali wajen wa'azin ku ba dole bane ka tsananta musu wajen wannan magana ita ma dole wajen faɗan cewa jama'a ku ba a hankali gun wa'azi kai ma dole ka ba a hankali ko mun gani karka cewa dan gaskiya kake faɗa bari kai mutane tsanani wato wanda zai ce mutane jama'a ga tsarin da ya kamata a ba a yi wa'azi ya kamata a ba a hankali shi ma dole ya ba a hankali in yana so su fahimci wannan tunanin saboda kamar yadda yan bid'a suka nutsu cikin bid'a aka ce sai an bi su a hankali ya su gane gaskiya to haka mutane da dama sun riga kwakwalwarsu ta gaza fahimtar cewa sai an bi a hankali gun wazi su ma sun yi zurfi a cikin wannan mummunan tunanin saboda dole su ma a bi su a hankali har su fahimta cewa ba haka asalin wa'azi yake ba duk da yake akwai halat da suke iya halasta a bi a yi tsanani akwai handawo da zan turo mana su wanda za su ba da ƙarin haske akan wannan akwai yanayin da zai sa mai wa'azi ya tsanani akwai amma ba shine asali ba to wanda ya fahimci cewa kullun wa'azi da tsanani ake yin sa to shi ma yana buƙatar a bi shi a hankali har ya gane ba haka ake yin wa'azi kullun ba ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa ibn taymiya kenan yace kama qala luqmanu libnihi kamar da luqmanu yace wa dan sa wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar wasbir ala ma asabak in zalika min azmil umur Luqmanu a cikin Alqur'ani Allah ya bada labarin wasu daga cikin wa'azozin da ya yi dan sa yace wa amur bil ma'ruf kai umarni da kyakkyawa wanha anil munkari kai hani daga barin mummuna wasbir ala ma asabak kai hakuri akan abin da ya same ka wanda zai same ka sanadiyar umarni da kyakkyawa dani daga barin mummuna yace inna zalika min azmil umur lalle wannan yana daga cikin abubuwa masu nauyi wato mun rike kyakkyawa dani daga bar mumuna da kuma abin da ya same ka na cutarwa saboda haka yana daga cikin kuma talbis na iblis ya sanya mai wa'azi tunanin cewa sai so yake sai kowa ya yabe shi wannan bai yiwuwa duk wanda yake wa'azi da tunanin sai kowa ya yabe shi to zai zame daga asalin wa'azi kar yawan masu yabo ya zama yana burge ka ko yawan masu zagi ya zama yana tsoratar da kai cewa wato kana kan kuskure kai dai kokari ka dace da salon wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran magabata malam ya sake cewa wali hadha amara ar-rusula wa hum a'immatul amri bil ma'ruf wan nahy anil munkar shi yasa Allah madaukakin sarki ya umarci manzanni wanda su manzanni sune jagororin umarni da kyakkyawan aiki kuma sune jagororin hani daga bar mummuna su abin da ma suka boye a duniya kenan kawai abin da Allah ya kawo su duniya su yi kenan Allah ya umarce su da mene bis sabri da cewa su yi hakuri a qaulihi kamar yadda Allah ya faɗa li khatamir rusuli alaihi salam ga cikamakin annabawa Allah ya ƙara masa aminci manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam bal zalika maqrunun bi tablighir risala kai hasali ma wato ita kanta sakon annabtar tana gwame da cewa ayi hakuri fa innahu awwalu ma ursila unzilat alayhi suratu yayin da aka aika da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon al'amarin da aka fara saukan masa bayan bishara da aka mai cewa shi manzo ne sai aka saukan mishi da yayuwal mudaththir ba'da ma unzilat alayhi suratu ikra allati biha nubbi'a an saukan mishi da ikra ta tabbatar da annabtarsa sai aka saukan mishi da kuma yayuwal mudaththir ya kai wanda yake lulluba da tafafinsa al-mudaththir shine al-mustamal wal-muttaf wal-multaf mutun ya saka wani abu kaman mayafi haka ko babbar riga ko bargo ya lalle dai kansa saboda sanyi kuma kamatar su Allah ya ce mishi ya ayyuhal mudaththir qum fa andhir wa rabbaka fakabbir war rujza fahjur afwan wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir Allah ya ce mishi ya ayyuhal mudaththir ya kai wannan annabi mai lullube kansa kum ka miƙe fa anzir ka je kai gargadi wa rabbaka kuma al'amarin ubangijinka fa kabbir ka girmama ubangijinka wa thiyabaka tufafinka kuma fa tahhir ka tsarkake shi kar ka zama mai datti kazani mai annakiya war rujza ana karantawa da war rujza da kuma war rijza fahjur Asim da Yaqub sun suke karantawa da war rujza sai da ma'anar shi gumaka kenan war rujza fahjur ka gujewa gumaka sauran qurra'u ko musamman ahlul kufa suke sa'i da ainihin hamza suna karantawa da war rijza da kasra sai da ma'anar shi wa dhar rijzi ko kuma wato ma'abucin jawo azaba gunki kenan ko ya zama shi kanshi gunkin war rijza azaba wadda an tsaye da ita matsayin shi gunki kenan abinda zai ja maka wani abu to shine abin kenan ko mun gani warrijza fahjur, ka gujewa azaba ta hanyar gujewa gunki. Wala tamnun tastakthir. Al-Imam Al-Qurtubi ya ce wannan aya tana da fassara goma, haka yace fassara goma haka ya ambata. Wala tamnun in goma ko 11 ma 11 yace fihi ihda ashara ta'wilatun, akwai fassarori guda 11 akan wannan aya da kake ganinta kalma biyu. Wala tamnun tastakthir, ki za ka mai da muka shafa da jama'a karkaje zaka fassara alqur'ani kai ka dauka larabcin ka ne, dole ka bibi mai malamai suka fada. Inda zaka zo kai baka yi nazari ba sai ka ce wala tamnun tastakthir, kada ka dinga goyi ko tastakthir kana mai nuna kai ka isa ko kana da arziki mai yawa, shikenan ka wuce ka cuci kanka ka cuci masu sauraron ka. Allah ya kare mu daga cikin fassaran. Wala tamnun tastakthir wala tu'ti atiyatan taltamisu afdala minha, kar ka bada wata kyauta da nufin kai kuma a mayan maka da kyauta mafiyinta. Wala tamnun tastakthir, ya sake cewa wala tu'ti wala tu'ti wala tad wala tad'uf wala tad'uf wala tad'uf an tastakthira min alkhair, kada ka yi rauni daga yawaita alkhairi, kada ka zama mai kasala wajen aikata alkhairi. Wala tamnun tastakthir, ya sake cewa wala tughatti amalak wala tu'azzim amin wala tu'azzim amalaka fi ainaika, kar ka dinga ganin cewa aikinka yana da yawa saboda kullun kana kanta izu goma, kullun kana salati kafa dubu, kullun kana sadaka kana ciyarwa, ka dauka kai aikinka kawai baka da malala. Kaga mutum musamman saboda yaga yana aikin alkhairi, wani ma yana ko tabarna da tafuwan nan, mai arziki ne, yana sadaka yana kyauta kuma yana zuwa gumboka ko yana cin riba yana ansan kudin ruwa, amma sai ga tunda ya sadaka ba komai. Kaga baka ganin wani lokaci irin yan tsara sukan nan ko yan taratsi, sai ka zo sai ya ce wallahi shi ya gama da iyayen shi lafiya, shi na gama da uwata lafiya, irin kamar yana da garanti komai yanzu ba matsala saboda shi ko uwar shi ta mai addu'a ko kuma yana mata biyayya, ko kun taba ganin irin wannan zaka ji suna faɗa haka. In yi wani abu ya ce wallahi ko ka tsine mun ba abin da zai same ni saboda uwata ta mai addu'a, ko ka tama ka addu'a kuma kana zalunci, ashe addu'a bata karɓa kenan. Ko ga mutum saboda mai arziki ne yana ganin yana ji da mahaifiyarsa kullum tana zuwa umara ko an gina mata gida da komai, yana ganin babu matsala, bai fitowa sallar asuba, bai taimakon kowa, halama kuɗin ma na tsafi ne ko na magudin zaɓe, amma zai ga cewa ai wallahi ni ina mutuwa aljanna zan ji saboda ni uwata ba ta da matsala. To ne daga cikin mutum ya dinga girmama aikinsa saboda tunanin yana aiki nagari. Akwai yan ɗariƙa masu cewa kaga an ce mutum wai saboda ya kai matuƙa wajen gyara zuciya da tarbiyya, ana ba shi shawara ya dinga taɓa wasu ƴan zunubai saboda akwai salatin da ana yin shi baya samun zunubin da zai feeding on istighfarin da bai feeding on zunubi, to yana iya cin junan shi kamar wuta ne shi. Kaga wannan dil talbisi ne na Iblis da ba abinda ake so, kullun ka dinga neman falalar Allah da neman rangwamansa da neman gafararsa da kuma fatan ma Allah ya karba. Ai baka san ko Allah ya karba yake ba. Isma'il ne yake cewa shi da Ibrahima, rabbana taqabbal minna, me Allah ya ce game da mutanen kirki, wa bil ashabi hum yastaghfiruna, bayan sun kwana fa suna ibada asuba na yi kuma su fara istighfari. To Allah, wannan aikin da muka yi Allah sade ba dan san duniya muka yi ba, Allah sade ba dan a gani muka yi ba, Allah ka gafarta mana ko mun gane. To aka ake so ka zama ko da yaushe. Sannan ya ƙara fassarawa wala tamnun tastakthir wala tamnun ala Allah bi amalik, kar ka dinga gwadawa Allah to ai ka dai ce ayi kaza kuma an yi yadda al-arabu suke, an ce mu imani ba mun yi ba shikenan ba, me ake so kuma da mu haba jama'a, me ake so mu yi? To irin wannan language din bai da kyau. Haka nan wala tu'ti wala tamnun ai wala tu'ti malaka mudha'afatan, kada ka dinga cin riba ka bada dukiyarka bashi dan aninka maka. Wala tamnun tastakthir idza ataita atiyatan fal tabtagi biha wajhallahi, haka yi ta kawo suna nan da yawa ba tafsiri muke dan ka gane ayar ta wuce da kake tsammani ko wali rabbika fasbir sai Allah ya ce kuma akan al'amarin ubangijinka indai kai wannan abun sai kai hakuri da abin da zai biyo baya na jarabawa kiza Allah ya yi mamman Alaihi sallama wannan isharar tun farkon al'amari kuma da yaje gun waraka da yace mishi babu wanda zai kawo irin abin da ka kawo sai an cutar da shi sai an kore shi haka aka cutar da shi shi da sabban shi haka aka kore su haka aka yake su da sauran su faftataha alayati ayatul irsali ila alkhalqi bil amri bil inzari kaga Allah ya bude wadannan ayoyi da suka zo akan batu game da aiko manzon Allah zuwa ga bayi aka bude su da magana akan gargadi aka rufe su wa khatamaha bil amri bis sabri aka rufe su da umarni akan yin hakuri wa nafsul inzari amrun bil ma'rufi wa nahyin 'anil munkar dama kun shi al inzar din shine umarni da kyakkyawa da hani daga barin mumuna fa ulima annahu yajibu ba'da zalika as sabr daka aka san cewa wajibi ne duk wanda ya umarni da kyakkyawa yi hani daga barin mumuna to dole sai ya hakuri akan abin da za a fara mishi duk magana da zaka fara da sunan wazi kai hakuri in wani abu da su tarwa ya biyo bayan ta dama mahallin ya biyo ne in kaga ma bai biyo ba to ka samu bonus in kaga ba cutar da kai ba to bonus ka samu an daga ma kafa ne amma dama shine asalin abin da ya kamata Ash-Shaykhul Albani Muhammad Nasiruddin jama'a Allah ya gafarta mai a cikin wasiyarsa wanda ya rubuta karshen rayuwarsa kamar yadda Muhammad Shaybani ya kawo a cikin tarihin Ash-Shaykhul Albani yana nan mujalladi biyu muna da shi ya faɗa wata kalma irin wannan yace ina jan kunne ga masu wa'azi barin karanta mana larabcin layi biyu ne ko uku yace wa alaina wajibi ne akan mu an natarafaka fi da'awatina mu bi a hankali mu sassauta fi da'awatina al-mukhalifina wajen kira da muke ma masu saba mana wa an takuna min qawlihi ta'ala da'iman yace kuma kullun ta zama cewa muna gina wa'azinmu ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukakin sarki ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana zuwa ƙarshen aya ka kirayi mutane zuwa ga Allah da kyakkyawan wa'azi da hikima in za ka yi jayayya ka yi da hikima mafi girma wannan wata nan na karanta wannan magana jama'a sai na ce to wai wannan ayar ya take ne kam za ga mutane ana ta karanta ta kamar ba a fahimta ta sai na ce bari na bi sawunta a cikin tafsirai sai na ga tafsiri wajen guda 15 a kai sai na ga duk malamai abinda suke faɗa kenan duk malaman tafsiri na da su Ibn Kathir su Qurtubi su Abu Sa'ud su Khazin wal Baghwi duka kowane malami ka je ka karanta tafsirinsa zaka yana faɗa akan cewa wannan ayar tana magana ne akan sassautawa wajen wazi babu wanda yake faɗa irin abinda mu yanzu muke faɗi ce ba wani nan in sun yi mana kayan karamu musu na ice a ci ubansu kawai ka ji malami jama'a yana caji yana oba caji wannan abin ba irin shi ne Muhammadu Yusuf yayi wa jama'a Muhammadu Yusuf nan Maiduguri ba irin wannan oba caji ne aka samu yan Boko Haram ba ashe wannan bai ishe mu izina ba wannan bai ishe mu darasi ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa idan kayi fushi to kai shiru da masu wa'azi yake da masu tankiya duk wani mai magana a cikin da wannan zan baku wannan inda nayi abin nan wato nayi wata mufakkira ta maganganun malaman tafsiri sai na zabi guda 10 ga ko a cikin su akwai wani wanda nayi samplin ko a cikin su akwai wani da zai ce a wannan ayar fa ba ta aiki yanzu ko kuma ba ta nufin abu a sassauci din ko kuma fassarar ta shine ai annabawan ma da suka je mun ji sun yi tsananin to za ga wannan fassara cewa magana annabawa tsanani ne magana kace kai mai magana ba a cikin karatu take ba a cikin aljihun kake dauko ta dan lazumin haka kamar kana cewa annabawa ba su bi wannan umarnin ba kuma annabawan nan zuwa ga kafirai aka aika su aka ce su ba a hankali da kuma inda kana wa musulmai yan uwanka wa'azi kana musu dacin hali mutanen da suka zo masallacinka mamudinka masu saurarenka kamar da Ibn Qayyim yake cewa babu mutumin da ya maka arziki ya maka alkhairi yayin da ya bude zuciyarsa ka zuba masa abin da Allah ya huwace maka na ilimi mamudinka masu sauraron hudu baka masu sauraron wa'azinka amma ka buge da zagin su da la'antar su da tsine musu da ci musu mutunci ya kake so su fahimce ka ba su fahimce ka ba ya ayyuha sayyidul wa'id, ya ayyuhal ustad, ba su fahimce ka ba. Ko da sun fahimce ka kamar yadda muka ji a baya, sai ya zama barnar da za ka yi tafi gyaran da za ka yi. Daga cikin barnar shi ne, yanzu za su taso da tunanin cewa wannan shi ne salon wa'azi. Ko da sun zama malamai a bayanka, da haka za su yi wa'azi. Za su taso da ganin cewa duk wanda bai yi haka ba, to ba wa'azi yake ba, ko ba dan Allah yake ba, ko ba addini yake karantarwa ba. Koda sun haƙura, sun saba da unf ɗin, da violent, wato abin nan language ɗin sun yarda sun bi, to amma dai ka ɓata musu tarbiya. Saboda haka jama'a, ya kamata masu wa'azi mu kula, mu ji tsoron Allah. Masu karantarwa, masu huduba, masu wa'azi a makabarta, wannan al'amari na wa'azi jama'a addini. To kuma shi addini ba ka yin shi yadda ka so, sai da shari'a ta ce a yi haka ya kamata ka yi. Sheikh Al-Albani ya ci gaba da cewa, wa awwalu man yastahiqu an nasta'mila ma'ahu hadhihi al-hikmata huwa man kana ashadda khusumatan lana. Sheikh Al-Albani ya ce, wanda yafi kowa cancantar, mu bi a sannu, mu bi shi a hankali, mu mushi, mu dafa shi da ruwan sanyi. Yace shi ne mutumin da ya fi kowa tsananin gaba da mu. Wato kai ahlus sunna, waye fi gaba da kai? Ahlul bid'a, kai dan izala ya fi gaba da kai? Dan dariƙa ko? To shi fi kowa cancantar da ka bi shi a hankali. In ji Sheikh Al-Albani yace, fi mabda'ina mu bi shi a hankali wanda yake saɓani da mu akan ƙa'idojin rayuwarmu, wa fi aqidatina da wanda yake saɓani da mu akan aqidarmu, hatta la najma'a baina thaqali da'awatil haqqi allati imtanna Allahu azza wa jalla biha alaina wa baina thaqali uslubi da'awati ila Allah. Yace saboda kan mu hada mashi zafi biyu, kira zuwa ga Allah, kiran tauhidi yana da zafi, yana da radadi. To ya ishe shi wannan radadin kwaya daya, to kan mu hada mashi da kuma radadin mummunan salon zancen mu. Jama'a, wannan maganganun malamai ne fa, maganganun su Albani ne, su Ibn Baz, su Ibn Taymiyyah, ba maganganun mu bane. Shi ka ita kan Allah ne maka falala ka gane gaskiya, ka bi tauhidi. Allah ne maka falala ka gane sunna, baka bi bid'a ba. To amma in ka zo kana ga wanda bai gane ba, akwai tsanani. To dole sai kuma ka bar shi da tsananin nan kwaya daya, ya ji da wannan tsananin wanda baya da ka iya. Dole ka faɗi gaskiya, dole ka ce Allah ɗaya ne, dole ka ce ka abu shirka, dole ka ce shehunnai ba abun bi bane, Allah ne abun bi, annabi ne abun bi, ko to ka tsaya iya nan. Kar kuma ka ce waɗannan ƴan kaza-kazan sai mun yi musu kaza-kaza, to ka sa tsanani kenan, double yanzu tsanani kenan, pro max, ko kamar yadda suke cewa. Kwatankwacinka kamar kwatankwacin likita wanda aka mishi ƙaramin yaro, pediatric likita aka mai ƙaramin yaro, zai masa allura, allurar tana da zafi. To ko kuma ka ce sai ka sa yaran a wani kologo ka matse shi haka kamar ka kama gafiya. Dole sai ana yi, ana dan mushi, ana dan shafa jikin shi, ana mai waka, ana dan jujjuya shi har a mame shi, ai maza a tsira mai, ko so ake da ya warke. Jama'a, ko muna gane wannan? To wannan shine abinda yake cikin karatu jama'a. Kuma na san yana da tsanani shi ma, kuma na san sai wasu sun ji cewa ba a kyauta musu ba. To su yi hakuri, mu hakuri muka yi muka ba. Kuma inda dan tamu ne, kuma matasa ne, kuma mun iya dan yankai da zafin kai, da sai mu biye wa yirima a tashin kira. Amma dole ya kamata karatu ya dinga seta mu jama'a, ya zama karatu ne yake gaya mana ya zame. Kar mu yi uzuri da cewa wasu na mana jahilci, bari mu musu. Kuma na da ɗabi'a mu ma mun iya rashin mutunci, bari mu yi. Wannan duk ana iya shi amma a wajen karatu. Amma a cikin karatu, abinda ake so karatu ya seta tunaninka. Babu alama ka ci moriyar ilimin ka ya zama bai canza maka yadda kake kallon rayuwa ba, ya zama bai canza maka yadda kake mu'amalanta al'amari ba. Ya kamata mai ilimi ko na boko ne, in yana hulɗarsa da mu'amalarsa, a gane bambanci da wanda bai wannan ilimin ba. Sai ka ji a ce wani kaman bai makaranta ba, ko wani kaman ba mahaddaci ba, ko wani kaman ba ahlus sunna ba. Ai, mun yi hulɗa da shi, ba mu ji daɗin shi ba. ‘Yan uwa da dangi da surukai da ɗalibai da abokan hamayya da abokan hulɗa, kowa na kuka da kai. To ka tsaya ka binciki cewa a wani irin tsari kake rayuwa. Allah ya gafarta mana, Allah ya sa mu gama lafiya. Ba mu sura ranar insha Allah, sai Allah ya kai mu darasi na gaba. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.